أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبا ده wannan darasi da muke a cikin wannan littafi mai albarka Adda'u wad-Dawa. Mun kwana a cikin fasalin da malam ya mishi suna da irtibatul khairi wa sharri bil amali, cewa Allah ya kulla alaka na duk abin da zai afku alkhairi ne ko sharri ne damfare da aiki. Duk abin da zai faru ko menene wannan abin, an kulla alaka tsakanin abin da zai faru da sababin faruwarsa. Aiki shi yake samar da sakamako. Kowane abu da aka kaddara, an kaddara wannan abin tare da sababinsa. Dalilin wannan fasali, malam yana bayani akan abin da ya shafi roƙon Allah, ta'asirin roƙon Allah wajen biyan bukata. Sai ya kawo maganan waɗansu 'yan bid'a da suke cewa roƙon Allah kwata-kwata ba shi da amfani a rayuwar ɗan adam, kawai ya zauna ya jira abinda Allah ya kaddara mishi. Suka ce duk abinda Allah ya kaddara maka za ka samu, ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba, duk ɗaya za ka samu wannan abin. Abinda kuma Allah bai kaddara maka ba, ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba, duk ɗaya. Saboda mene? Saboda wannan abin roƙon Allahnka ba zai jawo maka shi ba. Malam sai ya ce to wannan aƙidar kuskure ce. Roƙon Allah yana da ta'asiri a wajen biyan bukata, yana daga cikin mafiya amfanin sabubba wajen biyan bukata, domin duk abin da Allah ya kaddara samuwarsa, to Allah kan kaddara samuwar abin ne tare da kaddara sababin da za a same shi. Malam ya kawo misalsalu. Idan abin da ya shafi haihuwa ne, Allah ya kaddara za ka haihu, to sai ya kaddara maka tare da matar da za ku haihu da ita. Idan wani alkhairi za ka samu a rayuwa, idan an kaddara ga abin da za ka samu, sai kuma a kaddara shi tare da sababinsa. Malam ya yi dogon bayani, ya kawo ayoyi masu yawa a cikin Alkur'ani da duk inda Allah ya rattaba wani sakamako na alkhairi a duniya ko a lahira, sai ya ce sakamakon aikin da kuka aikata. Haka duk wani horo da ukuba a nan duniya ko kuma a gobe kiyama, idan Allah ya kawo horon ko ukubar, sai ya ce sakamakon abin da kuka aikata. Kenan kaga aiki yana da ta'asiri wajen samun sakamako na alkhairi da kuma samun sakamako na sharri. to bayan malam ya gama kawo ayoyin sai yace wa bil jumla malam yace a dunkule ma'ana a takaice fal qur'anu min awwalihi ila akhirih shi al qur'ani tun daga farkon sa har zuwa karshen shi sarihun fi tartibil jaza'i bil khair wa sharri Allah ya rattaba shi bi ma'ana qur'ani ya fito bololo ya bayyana sakamako cewa an rattaba kowane sakamako ne na alkhairi ko na sharri akan aiki kin kuma mun fahimta ko alqur'anu sarihun alqur'ani ya fito yayi bayani a fili fi tartibil jaza wajen rattaba sakamako bil khairi wal sharri sakamako na alkhairi ko sakamako na sharri wal ahkamil kauniyya ko kuma hukunce hukunce da Allah ya hukunta akan bayi na kauniyya wal amriyya ko kuma umurni da Allah ya ba ma bayi a bangaren hukunce hukunce alal asbabi duka Allah ya dora su ne akan sabubba bal tartibu ahkamid dunya wal akhira malan yace kai tartibin hukunce hukuncen duniya da hukunce hukuncen lahira wa masalihihima da maslahar duniya da lahira wa mafasidihima mafsadar duniya da lahira alal asbab wal a'mal duk Allah ya dan fara su ne akan sabubba da ayyukan da bayi dasu yi ma'ana duk abin da zamu yi a rayuwa Allah ya dan fara sababin samuwar wannan abin alkhairi ne ko sharri ne akan aikin da mu bayi zamu aikata malam yace wa man tafaqqaha fi hadhihi al-mas'ala duk wanda ya fahimci wannan matsalan ma'ana ya samu ganewa game da wannan matsalan wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul sannan ya fahimce ta ya kula da ita kula mai kyau jama'a muna fahimta cewa duk abinda Allah ya rattaba wannan abin akan sababin sa duk abinda Allah ya kaddara wannan abin tare da kaddara sababin sa sai malam yace wa man tafaqqaha fi hadhihi al-mas'ala duk wanda ya samu fahimta ya gane game da wannan matsalan wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul sannan ya kula da shi iyakar kula in tafa'a biha gayatan naf'i to zai amfana da wannan fahimtar iyakar amfanuwa ma'ana zai amfani duniyar sa kuma insha Allah zai amfani lahirar sa duk wanda ya fahimci cewa Allah ya kulla alaka tsakanin sakamako da aiki sakamako na alkhairi a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamako na sharri a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamakon lahira yana alaka da aikin da kake aikatawa malam yace duk wanda ya kula da karatun nan kuma ya gane haka Allah ya rattaba ka'idarsa yace to zai amfana iyakar amfanuwa walam yattakil ala alqadari jahalan minhu ba zai taba dogaro akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci domin dogaro akan kaddara ka sake sababi jahilci ne kuma wauta ne malam yake to duk wanda ya samu fahimta game da wannan matsala da muka tattauna ya kula ya kuma gane yadda matsalar take malam yake to ba zai dogara akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci wa ajazan wa tafritan wa ida'atan ba zai zam ya zama rago ba domin dogaro akan kaddara tare da sake sababi ragwantaka ne wa tafritan kuma sakaci ne wa ida'atan kuma walakantar da kai ne fa yakunu tawakkuluhu ajazan wa ajuzuhu tawakkulan sai ya zama shi tawakkalin sa ragwanta ne ragwantar sa tawakkali ne ga abinda za a yi kazar kazar a samu idan yana da mutaccen zuciya ba zai iya tashi yayi kazar kazar ya samu ba sai ce haka Allah ya kaddara kage yanzu tawakkalin sa ragwanta ne ragwantan sa tawakkali ne abinda ya gagara ba zai yi ba sai ce to haka Allah ya kaddara sai ya zam shi hatta mutuwar zuciyar sa ma yana alakantar da ita akan kaddara jama'a mun fahimta saboda haka ana dogaro ne ga Allah ana tsayuwa ne akan kaddara tare da rike sababi na samun kowane irin sakamako a duniya da kuma kowane irin sakamako a ranar gobe kiyama malam yace balil faqihu kullal faqih faqihi wanda ya kai martaba ta gane ilimi martaba ta fahimtar addini alladhi yaruddu alqadara bilqadari shine wanda yake raddi maqaddara da qaddara alfaqihu kullu alfaqih wanda ya fahimci addini ya gane ya kuma fahimci yadda Allah ya tsara rayuwa to shine wadda yake mai da martani wa kaddara da kaddara. Mun fahimci magana? Idan kaddaran ta taso sai a tashi cuta ai kaddara ne, magani ma ai kaddara ne, haka ne, talauci ai kaddara ne, zagewa ma kuma kaddara ne. Saboda haka yace faqihi kullal faqih, wanda ya fahimci addini ya gane rayuwa, iyakar fahimta shine wanda yake mai da kaddara da kaddara. Kaddara ba za ta taso ya mike kafa yace to haka Allah ya kaddara ba, a'a, duk abinda aka saukar na kaddaran to an dan fara shi da abinda zai zama maganin sa. Kun gane magana? To idan wannan yazo sai ka lalumo abinda ake maganin shi. Kamar yadda muka bari misali, Allah ya kaddara yau an yi tarzoma, sai ka fanke gudunka shine maganin kaddaran, kar yan sanda su kama ka. Kaga ai wannan kaddaran an kaddara abinda za a yi maganin sa da shi, amma an ka tsaya shikenan kaddara ta hauka kenan. To wannan tsayawan kaddara ta haukan sunan shi wauta, sunan shi wauta. Saboda haka in ka gansu suna jirka a mota to sai ka ware. To yanzu kaga ka kori kaddara da kaddara. Yace to wanda ya fahimci addini ya fahimci rayuwa, to shi kullum yana kore kaddara ne da kaddara. Wa yadfa'ul qadara bil qadari, yana tunkuɗe kaddara ne da kaddara. Wa yu'aridul qadara bil qadari, yana kara kaddara ne da kaddara. In kaddaran ta taso sai ya dauki wata kaddara sai ya kara da ita, da wannan kaddaran sai ya tara wata kaddara. Bal malam yace bari la yumkinul insanu an ya'isha illa bidhalika, dan adam ba zai ma taba rayuwa ya ji dadin rayuwa a duniya ba, ba zai yi rayuwa gobe kiyama ya samu sakamako mai kyau ba, sai ya tashi wajen tare kaddara da kaddara. Jama'a mun fahimta? Al insanu la ya'ish illa bidhalika, dan adam bai taba rayuwa, rayuwarsa ta bada sakamako mai kyau, dole sai ya yarda zai dinga tare kaddara da kaddara. Fa innal ju'a wal afsha wal barda wa anwa al makawi wal mahazira hiya min al qadari, malan yace ai yunwa kaddara, kishi ruwa kaddara ne, sanyi kaddara ne, wa anwa al makawi, nau'ukan ababan tsoro duka kaddara ne, wal mahazir, wadansu ababan da suke firgitarwa duka kaddara ne, hiya min al qadari, malai ce duk waɗannan abin da muka jero suna daga cikin kaddara. Wal khalqu kulluhum sa'uda fi daf'i hadhal qadar bil qadari, to dukkan halittu kuma zaka ga suna ta kai kawo ana ta struggling a duniya, malam yace don tunkuɗe wannan kaddaran da wani kaddara. Wai mutanen ba su yadda da yunwa ba. In ga mutum na ini a kasuwa yana so ya kori wata kaddaran ne, in ga mutum na ini a office yana so ya kori wata kaddaran ne, in ga mutum a gona yana so ya kori wata kaddaran ne. Malam yace kenan mutane ma sun yadda cewa sai sun tashi sun rungumi wata kaddaran tukunna su yi maganin wata kaddaran, haka ne ko? Yunwa, in ga mutum ya zage a kasuwa ya kini bai dawa sai karfe 9 dare, sai karfe 6 dare ya zo kasuwan ya zauna ne don ya tare wata kaddaran. In ya zauna a gida wacce kaddaran sai ta bata mishi zuciya. Malam yace wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadar bil qadar, dukkan halittu suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara da kaddara. Idan annabi yazo buga misali na tsaban tawakkali da sakankancewa da Allah, yana bugawa ne da tsuntsu. In dai tawakkali ne, in ka samu tsuntsu shikenan, domin shi tsuntsu baya ajiye na gobe, amma shi ma tashi yake zai nemo inda zai ci duk tawakkalin sa. Kun gane magana? Saboda haka duk yadda mutum yake ganin ya dogara ga Allah a wajen rayuwa, to dole sai yayi riko da abinda Allah ya shar'anta, wanda ake magance wannan kaddaran da waccar kaddaran da za a je a nemo. Yan kwamun fahimta ko? Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al-qadari bil qadar, dukkan bayi dukkan halittu suna kai kawo ne don tunkuɗe kaddara da kaddara. Ai yanzu malam kai ka yarda cewa tunkan ayyuka Allah ya kaddara matarka, ya kaddara ƴaƴanka, amma ka duba yadda kake ta sayan zannuwa kake tarawa, kaga yanzu kaddaran ne kake so ka tabbatar da shi da sababi.
ka je ka dauki 500 ka bata, ka dauki 1000 ka bata, ka sayi gazal da su ga jambaki ka ajje. Eh, duk da ka yadda Allah ya kaddara matan, yanzu wannan kai ka wanda kake yin na rike kaddaran a hannunka ne. Ashe kenan kaga, duk da ka yadda an rubuta maka matar ka ce wacce idan baka tashi ba sai wani ya tafi da kaddaran ka. Saboda haka dukkan bayi malam yace suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara wacce take da zafi a kansu, da kaddara wadda za ta sanyaya musu wannan zafin da zai zo din. Malam yace wa hakaza man waffaqahu Allah wa alhamahu rushdahu, hakanan duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini, Allah ya nusar da shi shiriyarsa, yadfa'u qadara al-uqubati al-ukrawiyya bi qadari at-taubati wal-imani wal-a'mali as-saliha, to yakan tunkude qadaran uquba ta lahira bi qadari at-taubati wal-iman, da qadaran tuba da imani, wal-a'mali as-saliha da kuma ayyukan alkhair. Mun fahimta ko? A lahira akwai azaba, a lahira akwai horo, akwai walakanci ga duk wanda bai bi Allah ba. To idan kana ganin wannan kaddara ce, to malam yace mai hankali wanda Allah ya nusar da shi shiriya, to sai ya tashi, sai ya dauki kaddaran tuba, sai ya dauki kaddaran imani, sai ya dauki kaddaran ayyukan alkhairi, sai ya tunkuɗe wancan kaddaran lahira din. Mun fahimta ko? Malam yace fa hada wizanu al-qadar al-mukawwaf fi ad-dunya wa ma yuzaduhu sawa, malam yace wannan shine ma'auni na kaddara abin tsoro, abin da ake fargaba a rayuwa. Akwai ababan da kake fargaba a rayuwar duniya, akwai ababan da kake fargaba a gobe kiyama, to duk wani abin da zai baka tsoro, to wannan shine ma'aunin tunkuɗe wannan kaddaran. Wa ma yuzaduhu, da kuma abin da yake shiyance shi na lahira, wai yadda kaga ka tashi ka zage a nan duniya saboda koren yunwa, kana ta kai kawo tsakanin kasuwa da gida, kana ta kai kawo tsakanin gona da gida, kana ta kai kawo tsakanin office da gidanka, to haka hukubar lahira ma in kana so ka tunkuɗe wannan kaddaran, ita ma sai ka tashi kai ta kai kawo tsakaninka da addini har ka tunkuɗe wannan kaddaran, yadda yanzu kake kokarin tunkuɗe kaddaran yunwa a rayuwar duniya. Farabbud daraini wahid, ubangijin waɗannan gidaje guda biyu ubangiji ɗaya ne, ubangijin duniyan shine ubangijin lahirin. Wa hikmatuhu wahida, hikimar sama ɗaya ne, yadda ya tsara ka tunkuɗe wahalar duniya da sabubba, to haka ya tsara hanyar da ake tunkuɗe wahalar lahira da sabubba. Mun fahimta ko? Farabbud daraini wahid, ubangijin duniya shine ubangijin lahira. Wai ma'ana salo ɗaya Allah ya tsara musu, yadda ka yadda a duniya in ka zauna ka miƙe kafa za ka sha wuya, to haka lahira in ka zauna ka miƙe kafa za ka sha wuya. Yadda ka yadda a duniya idan ka tashi ka zage ka kama buga-buga a rayuwarka za ka kubuta daga waɗansu wahalhalu, to haka idan ka tashi lahira ma za ka kubuta. Babu ɗayan biyun nan wadda Allah bai ajiye hikima na yadda ake samun jin daɗi a cikinsu da yadda kuma ake samun wahala a cikinsu ba. Malam yace hikimar guda ɗaya ce, yadda aka sanya sababi a nan rayuwar duniya na kubuta daga kowane irin musiba, to haka kuma aka sanya sabubba na kubuta daga kowane irin musiba ranar gobe kiyama. Allah ya tsare mu. La yunaqidu ba'daha ba'dan, tashi bai warware tashi. Wai a ce akwai wani abu a duniya da aka ba da hanyar da za a kubuta daga wahalarsa, amma na lahira shi kuma ka zauna ka jira ka ga me zai biyo baya. Yace babu haka, babu tanakudi. Du yadda kaga an ba da hanya na kubuta daga kowace irin musifa a duniya, to irin wannan musifan a lahira an ba da hanyar da za a kubuta mata. Mun gane ko? Yanzu sai ka kai danka ya je yayi naziri shekara 3, ya je yayi primary shekara 6, ya je yayi secondary shekara 6, sai kaga ya dauki kusan shekara 15 yana karatu. Wai abinda kake gudu kar ya sha wahala a duniya, to na lahira kuma sai ka miƙe kafanka ko danka ya miƙe kafanka. Kaga kenan yanzu ka yadda da kaddaran lahira na azabtuwa, yadda a duniya baka miƙe kafa ba, ka tashi kai ta buga-buga don kaga baka fada cikin matsatsi ba, to yadda ka tasa wannan karatun a gaba, to can ma dole sai ka tasa na can din a gaba. sannan can ma ka kubuta. Jama'a mun fahimta? Saboda haka hikimar Allah da ya ajiye guda ɗaya ne, sashi bai warware sashi, a ce tsarin da aka ajiye duniya a kai ya saba ma tsarin da aka ajiye lahira a kai wajen neman alkhairinsa, ko kuma afkawa cikin sakamako mai muni a duniya ko a lahira abu ɗaya ne. Hikimar ɗaya ce, yadda kaga kana kai kawo a duniya don kubutar da kanka daga wahala, to haka aka baka hanyar da zaka kubutar da kanka daga wahalar lahira. Yanzu a duniya ba ana ta wannan bugabugan don neman abinci ba, to ai a lahira ma a san yunwa. Allah ya ce laysa lahum ta'amun illa min dhari, Allah ya ce ƴan wuta ba su da wani abinci sai ƙayan dhari. Allah sai ya ce wannan itan la yusminu, baya sa kiba, wala yugni min ju'in, baya kashin yunwa. Kenan akwai yunwa, akwai. To yadda ka tashi a duniya baka zauna ba, baka yadda da an kaddara maka yunwa ba, ka tashi ka nemi abinda zaka kori yunwa, to dole yunwan lahira, ishin lahira, suturan lahira, rufin asirin lahira shi ma an damfara shi akan sababi, sai ka tashi ka neme shi. Ɗan uwa muna fahimta ko? Wala yuftilu ba'daha ba'dan, sashi baya rushe sashi. Fa hadhihi al-mas'ala min ashrafil masail, malan yace wannan matsalan tana daga cikin matsaloli mafi daraja, liman arafa qadaraha, ga wanda ya san darajarta da kimarta. Wato yana daga cikin matsala, malan yace wacce tafi tsada a musulunci. Allah ya ma mutum baiwa ya fahimci wannan matsalar a haka. Kun gane ɗan uwa? Wa hadhihi al-mas'ala, malan yace wannan matsalan min ashrafil masail, yana daga cikin mafi darajar matsaloli da ake so musulmi ya fara fahimta a matsayinsa na musulmi. Liman arafa qadaraha, ga wanda ya san kimar wannan matsalar, ya fahimci amfaninta, cewa komai Allah ya tsora shi ne akan sababinsa. Idan ka ga bacin zuciya, sababin aikin bacin zuciya shi ke jawo bacin zuciya. Idan ka ga alkhairi, aikin alkhairi yakan zama sababi ya jawo sakamako na alkhairi. Malam yace inda mutane sun fahimci haka, malam yace to da sun zauna lafiya a duniya, da sun zauna lafiya a bayan sun koma zuwa ga Allah. Ka yadda cewa yadda ka zage kai karatuttukanka, yadda ka zage ka koyi sana'a, yadda ka zage ka je kace neman abinci don gudun wahala a duniya, to ka sani wallahi sai ka zage tukunnaka ku kuta wahalan lahira. Malaka duk wanda ya fahimci wannan, to ya samu babban arziki a musulunci. Ka fahimci an gina ne, ai duniya baka yadda abin da ya samu da kai ba, haka ne ko? Yanzu karatun addini ne da sauransu shi abin da ya samu mutum yake, haka ne, abin da ya samu ne. To shi yasa malaka yace in mutum ya fahimci ai na duniya ba abin da ya samu bane, ba abin da ya samu bane, zagewa kake yi, ka dakatar da abubuwanka, ka dakatar da ayyukanka, ka fiskanci wannan kalubalen don tunkuɗe wani kunci a kanka. Malam yace well done, in ka fahimci a duniya haka ne, min babi aula a lahira haka ne, na lahira haka ne, tsayawa za ka yi. Ka dubi yadda annabawa da manzanni suke addini, saboda su sun fahimci matsalar. Ka dubi yadda sahabbai suke addini, saboda sun fahimci matsalar cewa kawai iyamarka ta ginu ne akan aiki ta kowace fiska, bangaren alkhairi ko sharri. Sababin samun alkhairi, sababin samun sakamako mai muni shi ne aiki. Ashe wanda ya san haka ba zai zauna ya miƙe kafa ya ce bari ya jira abinda aka kaddara mishi ba. Malam ya ce wara'aha haqqa ri'ayatiha, ya kuma kiyaye ka'idar iyakar kiyayewa, wallahu almusta'an, lakin yabqa alayhi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Malam yace to amma duk da haka akwai sauran waɗansu matsaloli guda biyu, wadda waɗannan matsaloli guda biyu da su ne cikar sa'adar mutum za ta tabbatu, cikar rabautuwan mutum za ta tabbatu. In kuwa mun fahimta cewa rayuwar duniya da kiyama duk an gina su ne akan sababi, aikin da zaka aikata shi zai baka sakamako na abinda zai same ka. Malam kuma yace tabbas ya tabbata, idan ka dubi halittu duka suna zirga-zirga ne a rayuwa domin tunkuɗe yunwa da kishirwa da damuwa da ababen tsoro da kaddara. Mutum bai zama ya jira kaddaran, idan ya ji ana ya mutsi sai ya gudu baraka. Kaga yanzu ya guduma wata kaddara da wata kaddara, kenan kaga ya san idan abin tsoro ya taso ta ina zai fake da wata kaddara don kare kansa daga wannan kaddaran. Malam sai ce, to wanda ya fahimta ka ya tsira a duniya, don ba zai zama dan zaman banza ba. Rashin zaman banzansa kuma zai bashi kariya wa mutuncinsa, abincinsa, abin shansa, wannan sai ya sa ya zauna lafiya a duniya. Malam ya ce, to haka kuma zai kare kansa a lahira. To malam ya ce, kuma koda mutum ya fahimci hakan, ya ce akwai sauran waɗansu abubuwa biyu. Waɗannan abubuwa guda biyu su za su baka cikar samun walwalan wannan karatu da ka sani, su za su baka cikar samun rabautuwa da wannan karatu da ka sani. Malam ya ce, lakin yabqa alaihi amrani, akwai waɗansu abubuwa guda biyu da suka rage mawadda ya fahimci karatun da muka yi, bihi ma tatimmu sa'adatuhu, sa'adarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika, wa falahuhu, rabautuwarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika. Ahaduhuma, na farko, an ya'rifa tafasila asbabi sharri wal khayr. Abu na farko, bayan ka yarda cewa an gina sakamako na alkhairi da na sharri ne akan sababi, malam yace, to abu na farko da zai taimake ka wajen ka samu cikar amfanuwan wannan aqidar ka din, ka amfani duniyarka da lahirarka, malam yace shine mutum ya san tafsili fayyacewa na sabubban alkhairi da sharri. Kun gane maganan ko? Ya san sabubban alkhairi da sharri a fayyace. Masalan, akwai abin da kai za ka kalle shi alkhairi ne, amma saboda rashin sanin sa bitafsil sai ya zama sanadiyan bin wannan alkhairin, ka je ka fada cikin wata musiba. Kun gane maganan? Akwai abin da za ka kalle shi sharri ne, amma kai tunda aqidarka dama ka ginu akan sharri, ga hanyar da ake kubuce mishi, to garin kubucewan sai ka je kuma ka fada cikin wata musifa. Malam yace, to ɗaya daga cikin abinda zai taimake ka wajen cin nasara akan wannan aqidan shine sanin tafsilin sabubban sharri da alkhairi. Yan uwa, kuna fahimta? Sanin tafsili akan sabubban alkhairi da sharri shine wai kai kokari ka gano yaya dan kollo yake rayuwa, yaya makomar ɗan kollo a cikin al'umma. Kayi kokari ka dauki fefanka da bironka, waɗansu shahararrun ɗan kollo da ka sani ka bi bayan tarihinsu, wadda aka yi a Bauchi, wadda aka yi a Kano, wadda aka yi a Jos, wadda aka yi a Maiduguri, wadda aka yi a Yola, bit tafsil ka bi, wai duk dan kollo idan yayi kollon ya yake karewa a duniya, sai ka dauki wannan sakamakon ka aje. Makidi idan yayi kidansa a rayuwar duniya, yaya yake rayuwan, yaya yake karewa, kai kifin dan drama, idan mutum ya shahara a harkan film, ai akwai tsoffin ɗan film na baya san ko, to ka bi ɗaya bayan ɗaya yaya suke karewa, ka bi malamai da suka karantar suka yi wa'azi, su ma ka bi bayan rayuwarsu yaya suke karewa. Kun fahimci magana? Malam yace, to wai ka samu tafsili na sabubban sharri da alkhairi, wannan zai kara wayar maka da kai, wannan zai sa duk hanyar da ka dauka kai ka san yadda abun zai zo ya kasance, domin sunnar Allah ba ta canzawa. Kun gane magana? Sunnar Allah ba ta canzawa. Idan kai hira da dan kollo a Bauchi, irin tadin da ya maka, idan ka shiga mota ka je Kano ka samu dan kollo, zaka ji tadin dan kollon Kano din irin tadin dan kollon Bauchi ne. Idan ka shiga mota ka wuce Yola, sai ka je ka samu dan kollo, shi ma in yi ma tadi, zaka samu tadin san irin tadin dan kollon Bauchi ne da dan kollon Kano. Idan ka shiga mota ka tafi Niger, ka je ka samu dan kollo. Kun gane magana? A tsari daya suke tafiya. Idan ɗan siyasa ne, irin ɗan siyasan Bauchi in ka ji maganarsa, in na yola yanzu kar ka bata lokacinsa, kar ka bata lokacinka, shi ma irin wannan magana zai. Irin maganan da ɗansu ya san yola yayi, in ɗansu ya san Kano yazo, irin wannan magana zai. Idan malamin Bauchi yayi magana, in malamin Kano yazo, irin magana zai. Malam yace to daga cikin abin da zai baka cikar amfana da rabautuwa akan wannan aqidarka na kowane sakamako an gina shi ne, kowane sakamako an gina shi ne akan sababin da ya haifar da shi. Malam yace na farko ay ya arifa tafasil asbabi sharri wal khair, mutun ya san tafsilin sabubban ayyukan alkhairi da ayyukan sharri. Wa takunu lahu basiratan fi zalika, sannan ya san ya samu basira akan haka. Kun gane magana? Idan abubuwa suna faruwa rike su ake yi a matsayin ilimi. Kun gane maganan ko? Kar abubuwa su dinga faruwa kai suna wucewa abun ka haka barkatai. A'a, tarihi wani sirri ne. Kun gane maganan? Ba ku ji Hausa suna ta tafiya mabudin ilimi ba? Qur'ani ma haka yace tafiya mabudin ilimi ne. Kar ka zama gaula in kana tafiya. Haka ne. Waiwaye adon tafiya. Saboda haka duk abin da yake faruwa tarihi yana nade wannan abin, to kai kuma ya dinga zama maka inkaya a cikin rayuwa. Malam yace wa takunu lahu basiratan fi zalika, ya zan mutun yana da basira cikakkiya bima yashahiduhu fil alam, na abin da yake gani yake faruwa a duniya. Ina kun ji? Ya zan abin da yake faruwa a duniya kai yana baka karatu, yana baka karatu. Wa ma jarrabahu fi nafsihi, da abinda mutum ya jarraba akan kansa, kai kanka ba kana gwada wani abu ba sai ya kiyuwa, to kai kifin abinda kai yayi. Wata rana idan kana ajiye waɗannan data din har yara ƙanana sai ka amfane su. Mun fahimta ko? Yaya aka yi bai yiwu ba, ta yaya aka yi ya yiwu, ta yadda aka yi bai yiwu wannan ba. In yana yiwuwa to kai ka samu matsala ne bai yiwu ba. In kuma baya yiwuwa, kamar mutum ne ya zo zai bi lungu, ƴan anguwan sai suka ce shi malam lungu ne, sai ya ƙi, zai je dawo ko bai dawo ba? Zai dawo. Kaga dama ya haƙura tun da aka ce mishi lungu ne ya juya, in ya ƙi ma ya shiga lungun zai je dawo, tun da dai ai ba hanya ba ne, gidan wani ne, zai je zauna a cikin gidan ne. Wa gairihi, da kuma abinda ya jarraba game da wani, kana tare da mutane waɗansu abubuwa suna faruwa, to wannan abin ya zama kai yana baka wani basira ne na yadda zaka gudanar da rayuwarka. Wa ma sami'ahu fi akbaril umami qadiman wa hadisan, da kuma abinda mutum ya ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu. Malam yace duka wannan kayan aiki ne a rayuwar duniya, kayan aiki ne da zai amfane ka a rayuwarka bayan ka koma zuwa ga Allah. Zai amfane ka, kaga wannan layin wani ya dauka sai kaga ya je ya fadi, wannan layin wani ya dauka ya je ya fadi, wannan layin wani ya dauka ya je ya fadi. Yanzu idan mutum yana shaye-shaye, misalan a ce irin yara ɗin sara sukan nan, alright, kai yanzu in kaga suna burge ka ko kuma ka fara shaye-shaye, kai sabon dan shaye-shaye, ka kalli shi wannan yaron da yake shaye-shayen. Duk anguwanku inda za a ba da shi kyauta a kowane gida ba mai karba. In ya kamata kai karatu kyauta a ce ga sadakansa ba gidan da za su karbe shi. Haka ne ko ba ka bane? Haka ne? Kai ana zo a baka kyautar dan sara zuwa karba ne? Ba za a karba ba. To wannan sai ya zama mawadda baya yi karatu, sai ya zama mishi karatu, sai ya zama mishi ilimi, sai ya zama mishi fitilar da za ta haska mishi rayuwarsa. Malam yace bayan mutum abin da ya jarraba a kansa, bayan abin da ya jarraba a kan waninsa, bayan abin da ya gani yake faruwa a duniya, yace kuma da ababen da yake ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu, duka su zan basira a gare shi. Malam sai ce at-tarikh tafsilun lima jaa anillahi, at-tarikh tafsilun lima jaa anillahi, shi tarihi fayyacewa ne ma sunnar Allah. Kun gane magana? Tarihi bayani ne na abin da yake zuwa daga Allah, ma'ana tarihi fassara ne na sunnar Allah, yaya Allah yake tsara abubuwansa suke gudana. To tarihi shi yake fassara tsarin da Allah ya dora sunnarsa a kanta. Kuna fahimta? Abinda kaji yake faruwa a tarihi, abinda kaji shi a tarihi, yana da kyau ku dinga karatun tarihi, yakan ba mutum wayewa. Karanta tarihi fassara ne na sunnar Allah. Wai yaya tsarin Allah yake, yaya abubuwa Allah ya tsara su. In ka kalli tarihi, to yadda tarihin yake, haka Allah ke gudanar da abubuwa. Malam yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul Qur'an. Daya daga cikin mafi amfani akan samun wannan wayewa na sanin tafsilin sabubban sharri da sanin tafsilin sabubban alkhairi, malam yace tadabburin alqur'ani. Tadabburin alqur'ani, kun gane magana? Yanzu malam yana bayani akan abinda zai baka cikar kamala ka fahimci cewa duk sakamakon da zaka fuskanta a duniya yana alaka da aikinka, duk sakamakon da zaka fuskanta a lahira yana alaka da aikinka. Malam yace to wajibi ne kafin ka samu cikan amfanuwa da wannan fahimtar kan, sai ka gane waɗansu abubuwa biyu. Me abu na farko yace shi ne ka gane shi alkhairi din, shi alkhairi din menene tafsili, menene fayyacewan bayani akan sabubbansa, shi sharrin me ya fayyacaccen bayani akan sabubbansa. Sai sai inda zaka samu ƙarin bayani akan haka, abu na farko yace ka dinga lura da me ke faruwa a duniya. Abu na biyu ka dinga kallon abinda kai ka gwada a rayuwa, ka dinga kallon abinda ka jarraba akan waninka, ka dinga neman tarihin al'ummomin da suka shuɗe. Kun fahimci magana? Misali kana da record akan ƴan ƙwallo, ƴan ƙwallo za su tana matsa musu lamba saboda ƙwallon ya dame mu ne yanzu, wallahi yana ɗaya daga cikin abin da ya fitini al'ummar mu. Ba wata jaraba yanzu da ta jarabci al'ummar mu ta zama musu musiba kamar irin maganan ƙwallo. Saboda haka ka kalli waɗannan, kaga yadda suke ƙarewa, kaga yadda suke barin gidajensu, kaga yadda suke barin ƴaƴansu. Wannan layin shi ma ka karanta shi, kaga yadda suke ƙarewa, kaga yadda suke barin ƴaƴansu. Kaga yanzu kana ta sanin tafsilin sabubban sharri, ka san wannan layin, ka fahimci wannan layin, ka fahimci wannan layin, to sai ka dawo ɓangaren alkhairi. To malam yace ɗaya daga cikin abun da yafi kowane amfani wajen wayar da kai na ka san fayyacaccen bayani akan sabubban sharri, ka san fayyacaccen bayani akan sabubban alqur'ani, shine akan sabubban alkhairi, shine tadabburin alqur'ani. Bibiya tintintini akan alqur'ani. Da wannan malam Usmani yake cewa koyan tafsirin alqur'ani wajibi ne, domin Allah yake ya saukar da alqur'ani ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, don su yi tadabburin ayoyin alqur'ani. Yace to tunda an saukar da qur'ani don a yi tadabburin qur'ani ne, to kenan dole sai an koyi fassarar qur'ani mutum ya iya tadabburin alqur'ani. Kun gane maganar ko? Malam yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an, mafi amfanin abinda ke cikin wayar da kai wajen sabubban alkhairi da sharri tadabburin alqur'ani. Fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuhi, shi tadabburin alqur'ani zai dauke maka ma dawainiyan komai a fiska mafi cika wajen karantar da kai wannan karatun. Ma'ana ko baka tsaya ka kalli duniya yaya take tafiya ba, ko da baka kula da kai abinda yake faruwa da kai, ko da baka kula da abin da yake faruwa ga waninka, ko da baka karanta tarihin al'ummomi ba, in dai zaka sa alqur'ani a gaba kai tadabburi, sai ya fayyace maka sabubban alkhairi duka da sabubban sharri duka. Kun fahimci magana? Sai ya zan babu wani abu dukkan kancansa na sharri da kai baka da wayewa akan sa, kuma babu wani abu na alkhairi duk kankantansa da baka da wayewa a kansa. Mana yace alqur'ani zai zama wakilinka a mafi fiskan cikan kamala wajen wayar maka da kai game da sabubban alkhairi da sabubban sharri. Wa fihi asbabul khairi wa sharri jami'an mufassilatan mubayyinatan. A cikin alqur'ani akwai sabubba na alkhairi, akwai sabubba na sharri, baki dayan su a fayyace a bayyane summa sunna. Sai kuma hadisan manzon Allah, idan kana so ka san sabubba na sharri a fayyace, sabubba na alkhairi a fayyace, malam yace ka dauki alqur'ani da sunna, babu abinda ba za ka gani ba. Domin a cikin alqur'ani Allah cewa yake wa laqad sarrafna fi hadhal qur'ani linnasi min kulli mathalin. Allah yake mun fayyace, mun yi bayani daki daki wa mutane a cikin alqur'ani. Allah yake min kulli mathalin, kowane misali, duk abin da rayuwar mutum take bukata ta tafi da shi, Allah yake sai da muka nuna mishi yadda za ta tafi. Kun fahimta? Malam yace to idan ka dauki alqur'ani, idan ka dauki sunna, malam yace to ka dauki kundin da a duniya da lahira. Don in mutum ya fahimci alqur'ani da sunna, ko mala'ika ba zai mishi wayo ba. Domin alqur'ani maganan Allah ne, hadisi wahayi ne daga Allah, su kansu suna gudana ne akan maganganu da Allah ya umurce su da shi. To sai kai ma ka ginu akan wannan tafiyar. Kun gane magana? Ba wani sashi da zai warware sashi. Ku lura, duk annabawa in Allah ya musu wahayi, in kana jin Qur'ani sai ka ji ana magana ne da su mala'u, su mala'u, su mala'u, sai ka ga annabin ya zo ya shiga duk tsakankanin wajen ya wuce. Karshe sai ka samu shi ne ya samu nasara mafi girma akan wannan mala'un da kuma jama'a sabaki da. Kun gane magana? Saboda yayi tafiya ne akan hasken wahayi. Malai ce summa sunna, fa innaha shaqiqatul qur'an, ita sunna shaqiqiya ce ta alqur'ani. Wa hiya alwahyu thani, ita ce wahayi ta biyu, ta zo ne tana fassara alqur'ani. Kun gane magana? Tana bayanin alqur'ani, tana fayyace ma'anonin alqur'ani. Wa man sarafa ilayhi ma inayatahu, malan yace duk wanda ya juyar da kulansa akan alqur'ani da sunna, iktafa bihi ma an ghairihima, to zai wadatu da su akan kowani irin tunani. Kun gane magana? Duk abinda za a ce zai wayar maka da kai, duk abinda za a ce zai sa ka zama mai basira, malam yace idan ka rike alqur'ani da sunna, zai wadatar da kai daga wancan abin kome shi. Kun gane magana? Yadda zai dora ka akan haske, yadda zai dora ka akan manhaji wadda ba za ka taba tabewa ba har abada. Malam yace alqur'ani kafili ne akan wannan tafiya din. Yanzu ka kalli alqur'ani, idan mutum mai mulki ne, Allah sai ya buga misali da Fir'auna. Idan mulkin ja'irci ne, Fir'auna saboda karfin mulkin sa, Allah a Qur'ani cewa yake wa Fir'auna zul autad. Al-autad jam'i ne na al-watadu. Al-watadu shine turke, fila. Idan aka ce mulki wanda yake da turke, to shi mulkin ka'idansa babu tainuwa, ba a atem na juyin mulki, wani dan takara bai isa ya zo tsaya ba. Kar ka manta ba Fir'auna ba, tun kan a haifi annabi Musa shine shugaban kasa, shi yake ta yanka yara don ya ji an ce za a haifi wani yaro, yana ta yanka yara har fa aka haifi annabi Musa, har annabi Musa ya zama annabi Musa shine shugaban kasa. Kage dai ai ya dana. To Allah sai ya bada misali, yema mutane karatu akan mulkin da yadda mulkin ya kawo, sai aka zo aka koya wa mutane mulki kuma na imani, mulki na neman yardan Allah, irin mulkin annabi Sulaiman. Yanzu ba an yi karatun duka bi ba, sai aka bar mai mulki aka ce ya dauki duk wanda yake so ya dauka. Zai wuce ko ba zai wuce ba? Wallahi zai wuce, wallahi zai wuce. Da aka zo ana magana akan marwata, ga su inna banauna. Alqur'ani duk wani abu da ka sani a duniya ko me abun in dai yana alaka da rayuwar mutum to akwai misalin abun a Qur'ani. Kun gane? Malami idan ya zama dan duniya shi ma a suratul A'raf aka bada labarin Bal'am. Saboda haka kowane janibi an fayyace in mai kudi ne an yi su ƙaruna shi ma an bada misalin sa ya tafi. Kowane janibi a Qur'ani to wai malam yace idan kana so ka san asbabu sharri wal khairi bitafsil malam yace ka rungumi al-Qur'ani da sunna babu abinda zai koyi maka. Sunnar guda ɗaya ce ba ta canzawa. Idan ka ɗauki wannan layin to layin abinda zai faru da kai shine abinda ya faru da wanda suke kan wannan layin tun shekara 1000 da ya wuce babu canji wannan ka'idar Allah ne. Kun gane magana? Idan ka ɗauki wannan gefen shi ma akwai tsarin da Allah ya tsara haka ake tafiya a wannan tsarin to wanda wannan abin ya faru da shi shekara 1000 kai ma haka zai biyo ta kanka. Wannan zai baka dama duk hanyar da zaka dauka zaka iya karanta hanyar da sanin makomarta kanka a waye. A suratul Baqara Allah yake wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya. Allah sai yake kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim. Allah yace abinda suka faɗan nan kal da kal da al'ummomin da suka gabace su gaba sai yace tashabahat qulubuhum irin tunanin wanda yake ingila kenan illayin ku daya irin tunanin wanda yake Jos yake Kano yake Ingila yake America yake Saudiya in dai wannan layin ka ne to tunanin ku kenan wannan layin ma duk layin da kawo to abin da ya faru da masu wannan hanyar in shekara 1000 ne abin da zai faru da kai wannan sunnar Allah walan tajid li sunnatillahi tabdilan walan tajid li sunnatillahi tawila. Wannan ita ce sunnar Allah ba ta canzawa. Duk hanyar da ka dauka to akwai sakamakon da ya rattaba wa masu wannan hanyar to irin wannan sakamakon kai ma shi zaka gani duk hanyar da ka dauka. Malam yace to idan mutum ya rungumi al-Qur'ani ya rungumi sunna zai samu wayewa da fayyacewa kai akan sanin sabubban alkhairi da sabubban sharri. Malam yace wahuma yuriyanika alkhaira wa sharra wa asbabihima wa'annan guda biyu al-Qur'ani da sunna za su nuna maka alkhairi za su nuna maka sharri za su nuna maka sabubban alkhairi da su nuna maka sabubban sharri. Kun gane magana? Yanzu ka fahimci wannan abu alkhairi ne, ka fahimci wannan abu sharri ne, ka fahimci aiki ke haifar da shi. To yanzu karatun da malam ke maka wai kai kokari ka gano alkhairin ta ina sababin sa yake. Kun gane magana? Kana so kana so Malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya ji kanshi, kana so danka ya zama irin Gumi to wai in kana so ka more je ka dauki tarihin Gumi yaya aka yi ya zama Gumi hanyar da ya bin hanyar danka ya bi. Yanzu kaga gashi kana son alkhairi to wai in baka gano hanyar da ake bi a zama Gumin ba to kai sai ka dauki wata hanya da za ta kai ka zama wani daban ba Gumi ba. Kun gane magana? Da yake yaro yaya aka yi tarbiyarsa yaya ya tashi yaya ya samartakansa yaya ya kaza yaya ya kaza to dan kan zo ka dora shi a layin saboda yanzu ka gano sababin da ake bi a zama Gumi. Ka gane? Amma kana so dan ka ya zama Gumi kuma dan kan na makarantar arna haka ne ya tafi daga jeren wando ya je yayi kaza amma a ranka kana son Gumi to kaga daga mutu kana son Gumi haka ne ko? To idan kuma kana so danka ya zama Maradona to nan kuma sai ka duba tarihin Maradona yaya aka yi tun yana shekara 3 ya fara juggling to kai sai kai sauri ka cire danka islamiya don wannan islamiya zai hana shi zama Maradona ya kuka shiru ko ba wanda yake faransa zama ba wanda yake faransa zama Maradona ne to saboda haka wai sai ka dubi wace hanya ake bi a samu wancan alkhairi wace hanya wane ya bi ya zama masharrancin can ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza to ashe wannan hanyar ita take haifar da wancan sakamakon wannan hanyar ma ita take haifar da wancan sakamakon kaga ka san waɗannan sabubba to wai alqur'ani da sunna da su wadatar da kai wajen fayyace maka da nuna maka sabubban za a ce daga kaza in ka fara zaka koma kaza zaka koma kaza ku ji annabi ya ce hadisi iyyakum wal kadhibi annabi ya ce ina jan kunnan ku ku fita harkan ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri domin ƙarya abu da take ajin da take fara kai mutum shine ya zan fajiri ina kun ji matakin farko ana tadi kadan zuka ƙarya ana tadi kadan yi ƙarya to wannan ƙaryan da za ta tsaya maka a ƙarya ne kawai to da sauki nan gaba kadan annabi yace zaka zama fajiri fajiri shine mai bushashshen zuciya fajiri shine wanda wa'azi baya tankwasa shi to haka ka dinga gaba annabi karshen lissafin yace karshe wuta zaka ji kun gane magana kaje kenan sababin mutun ya zan fajiri annabi yace gashi annabi yace na hore ku ku rike gaskiya domin gaskiya ga abin da take haifarwa karshe ita ma har zuwa gidan aljanna malam yace hatta ka annaka tu'ayanu zalika ayanan har ka kai ma abinda kake karantawa a qur'anin kaman kana ganin shi akan idonka ne saboda yadda abinda kake karantawa a qur'ani abinda kake karantawa a sunna din har za ta kai ma kawai in ga kalli mutane wallahi sai kaga akan yadda qur'ani yake kawo su suke rayuwa kun gane magana abinda kake karantawa in kana tadabburin sa abinda kake gani a sunna in kana tadabburin sa wallahi karshe sai ka wayi gari kawai dukkan mutane kana kallon su kawai akan wannan ka'idan qur'anin kowa ke rayuwa wanda ya ratsi ga hanyar da zai bi wanda ya rike ga hanyar da zai bi wa ba'da zalika malam yace bayan haka idza ta'ammalta akbar al-umam idan kai ta'ammuli da laburburan al-ummomin da suka shude wa ayyamal lahi fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi kai kuma tadabburi ka kuma tsaya ka lura da kwanakin Allah akan waɗanda suka bauta mishi da waɗanda suka saba mishi ka kalli shekaru 20 ka kalli shekaru 30 ka kalli shekaru 50 yayi suka biyo ta kan masu da'a ma Allah ka kalli shekara 30 ka kalli shekara 50 ka kalli shekara 60 da suka wuce yayi suka taho ta kan masu sabon Allah malai ce ka tsaya kai ta'ammuli ka lura da kwanakin Allah ka lura da sunnar Allah fi ahli ta'atihi ga ma'abuta mishi da'a wa ahli ma'asiyatihi da in saba mishi duka lura duk wanda sana'ar sa sabon Allah ka tsaya ka kalli yadda kwanakin Allah suka shude akan sa eh ka tsaya ka kalli yadda kwanakin Allah suka shude akan sa duk wanda ya rike alkhairi ya rike aikin alkhairi ka tsaya ka kalli yaya kwanakin Allah suka bi ta kansa malaki ka dinga lura da wannan babaka zalika ma alimtahu min alqur'ani was sunnah yace zaka samu wannan yayi mutabaka da abin da ka karanta a qur'ani da sunna yadda ka gani a qur'ani yadda ka gani a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haka zaka ga abin na faruwa akan mai da'a ko akan mai saba ma Allah wa ra'aytahu bi tafasil ma akbara bihi ma akbara Allah bihi wa wa'ada bihi malan yace zaka ganshi da tafsilin sa yadda Allah ya bada labari ya alƙawarta yace haka zaka ga abin na faruwa ba ya ce wanda yayi kaza zai yi kaza ba ba ya ce wanda yayi kaza zai ga kaza ba in an yi kaza zai yi kaza ba malam yace to haka zaka ga abin na faruwa bi tafsilihi a bisa tsarin da ya fayyace shi yadda Allah ya alƙawarta shi wa alimta min ayatihi fil afaq da kuma abin da ka sani na ayoyin Allah a sasannin duniya ma yadulluka ala anna alqur'ana haqqun wa anna rasulahu haqqun, wadda wannan zai nusar da kai akan alqur'ani gaskiya ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, wa anna Allah yunjizu wa'adahu la mahala, Allah zai zartar da alƙawarin sa babu makawa. Yadda ka karanta nan malam yace haka zaka ga abin nan faruwa, in kuma muna fahimta ko fa tarikh, malam yace shi tarihi tafsilun li juz'iyyati ma arrafana Allah wa rasuluhu bihi min al-asbab al-kulliyya lil-khayr wa sharri, shi tarihi fayyace bayani ne na dukkan ɗaiɗaikun abinda Allah ya sanar da musu ta hanyar wahayi, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musu, na sabubba wadda suke gamammu na alkhairi da na sharri baki daya. In kuma mun fahimci wannan nuktar, saboda haka abinda zai ba mutum haske ya samu cikar kamala na amfanuwar akidansa shine sanin ɗaiɗaikun tafsili na sabubba na alkhairi da kuma na sharri. Shine ka lura in ka riƙe gidanka tsakani da Allah, me ke faruwa, me zai faru? Idan ka sani, ka iya Qur'ani, ka iya hadisi, malai yake shiga, za a baka labari, ga wadda ya riƙe, ga makoma, ga yadda ya rayu. Malai yace idan baka iya Qur'anin ba ko baka iya hadisin ba, ka yi ƙoƙari ka lalumo a anguwanku wani da yake walakanta iyalansa, ka ga yaya ya ƙare. To idan ka same shi ga yadda ya ƙare, in ka je Gombe ma ka tambaya, za ka samu yadda na Bautin ya ƙare, haka na Gomben ya ƙare. Idan ka tafi Kano, ka je ka samu mai walakanta iyalansa, yadda na Bauchi da na Kano suka na Gombe suka ƙare, za ka samu haka na Kano ya ƙare. Kuna fahimta? Tafsil na ayyukan alkhairi, ka kyautata ma iyalanka, ka mutunta ma iyalanka, to me ya sakamakonka? Malai sai ka bi alqur'ani da hadisi zaka ga sakamakonka. In baka iya ma qur'ani da hadisin ba, nemi wani da kai ka san yana da shaida akan kyautata ma iyalansa, ka ga yaya rayuwarsa ta gudana, yaya ya kare. In ka same shi, in ka je Niger, in ka je Ghana, in ka je India, in ka je China, haka zaka samu salo ɗaya Allah ya dora su dukansu, salo ɗaya Allah ya dora su dukkan su, salo ɗaya Allah ya dora su. Mai karban cin hanci da rashawa a ofis, kana karba, yaya kake so ka ga ɗan ɗinka? Wai ka je ka duba wani yalla koyi da akalla a tarihinsa ya karba, ka je ka ga yaya yanzu iyalansa, yaya ya bar ofis din, yaya suka rabu da gwamnati, yaya rayuwar ta zo ta kare. Yadda ya kare, idan akwai wani irinsa mai cin wannan rashawan a Gombe, shi ma in ka bi tarihinsa, wallahi yadda na Bauchi ya kare, haka zai kare. Kai din ma wallahi a layinsu ɗaya za ka tafi, a layinsu ɗaya za ka tafi. Haka ne, ba ka ganin ana tururuwa a zo gasan karatun alqur'ani na local government, a zo na jaha, a zo na ƙasa, ka ga yara a bin sha'awa in suna karatun alqur'ani, yana da wahala ka ga ɗan shi wannan ɗin a cikinsu. Wallahi tallahi, in ƴaƴa dubu ya haifa, ɗansa da zai shiga wannan tattarin ba, sai dai ya shiga inda dama an yi wannan kibiyar, an yi ne na irin ƴaƴansu, to zai shiga wajen. Amma wannan mai girma ɗin, ɗansan bai isa shiga wannan taron ba, bai isa ba, saboda dama hanyar da ya ɗauka, tsarin da ya ɗaukan, akwai sakamakon da ake rattabawa akan tsarin. To yanzu ƴaƴansa za su je su shiga irin layinsa ne, amma wannan layin da ba layinsa ba, wallahi in duk kuɗin duniya kuɗinsa ne, ɗansan bai isa ya zo ya zauna ya gasan karatun Qur'ani ba, wallahi bai isa ba. Kun bayyanci maganar? To wai malam yace ka dinga amfani da abin da ke faruwa a duniya, ka dinga kallo. Idan an je gasan karatun alqur'ani, ana karanta alqur'ani, ka yi tunani ƴaƴan suwa ne, ka sa aji aji ƴaƴanmu, mu ma'aikatan gwamnati, ƴaƴan direbobi, ƴaƴan masu kuɗi, ƴaƴan ƴan siyasa, ƴaƴan kaza, dukka bi, kaga wai masu gasan karatun nan ƴaƴan suwaye. To wai suwa ne, su me yasa ƴaƴan su ba sa zuwa? Kun gane maganar? Zaka samu karatu ko ba zaka samu ba? To kai ma waɗanda ƴaƴan su ba sa zuwa, in ka bi layin su, kai ma ɗan kan ba zai zo ba, sai dai ka dinga aiko taimakonka, wallahi sai dai ka dinga aiko taimakonka. Kun fahimci magana? To idan ka bi layin waɗanda kuma ƴaƴan su suka je ɗin, kai ma ɗan kan zai je. Kun gane magana? To malam yace in kana so ka more, ka rabautu, da wannan aqidan malam yace kai kokarin fayyace tafsili na sabubban alkhairi abu kaza da yake faruwa wai me haifar da shi na alkhairi abu kaza da yake faruwa na sharri wai me haifar da shi kai kokari ka fayyace sabubban da su taimake ka ɗan uwa mun fahimci wannan nukar da kyau to wannan shine darasin mu na yau cewa kokarin gano sabubba na alkhairi da na sharri malam yace mutum ba zai taba riskan wannan alkhairin ba har sai ya fayyace sai ya samu bayani akan waɗansu abubuwa guda biyu yanzu ga na farko wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu yi bayanin shi kuma na biyu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bale bayan
tambayan akan yin addu'a cikin mana yin ayi addu'a a cikin
a wannan bai zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yin addu'a a cikin jam'i mun gane ko a ce a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a sabbansa sun yi addu'a yayi addu'a cikin sabbansa yayi addu'a tare da sabbansa mun fahimci wannan ko saboda haka wannan wani abu ne daban amma tsakani da Allah ba karanta so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane
na'am cewa in kuma ka da cewa a wajen ka da kuma zai yi ba shi sai da mutum ne ka tantar da kan shi da mutum mai ji ni a ba har ta sa ya kore shi ka gudu ba ta cewa
to wani yace yana so mu taya shi addu'a dukan mu baki daya akan matsalan da yake samu tsakanin sa da matar mahaifinsa wanda yanzu har ta kai ma ta sa mahaifin ya kore shi a cikin gida to amma na ji dadi da yace kuma da neman shawara shine ko to shawaran da zan bashi shine bai kamata a musulunci ya fada da matan babansa ba a musulunci matan babansa uwarsa ce yadda aka tilasta mishi hakuri da uwarsa haka aka tilasta mishi hakuri da matan ubansa wannan tana da yana daga cikin nukta wadda galibin iyaye mata ba su sani ba da yawa iyaye mata ba su sani ba matar uba uwa ce kwanciyar da mahaifinka ya yi da ita ya yanke komai tsakaninka da ita ya dukunka in ta maka baki akan haƙƙinta zai bi ka yadda uwarka za ta maka baki haka ya duko za ta maka baki ya bi ka nakan gaya wa mata in muna karatu ko a waɗansu munasabobi makamantan wannan da yawa a cikin al'ummarmu akwai mutanen da wallahi bakin ya dukkwannayensu ne ya bi su ita matar uba ba a faɗa da ita uwa ce tana zaune ne madadin ubanka saboda haka yadda uwarka za ta yi kai haƙuri da ita dole haka ya dukunka za ka yi haƙuri da ita baka da wani excuse ka yi faɗa da matar ubanka babu ɗaga kafa a musulunci ka yi faɗa da matar ubanka duk abin da ta maka haƙuri za ka yi sai ka ƙaddara inda uwar da ta haife ka ne za ka yi faɗa da ita ne to waɗansu har suna dukan ya dukkwanayensu saboda haka ba mun ce abin da ya dukanta mishi daidai bane sai dai abin da muke ba shawara lalle wajibi ne akan sa yayi hakuri da ita a matsayin matar ubansa akwai lokacin da Allah zai kawo karshen zaman su tare Allah ya sa mu dace na zuwa mallam na to wannan ma yana neman addu'a ne Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya kawo mishi canji mafi alkhairi na'am mallam na'am na'am Na'am. Na'am. Ai ba kawai bane. Ai duk Al-Qur'ani ba surar da takai Fatiha. Kun gane magana? Duk Al-Qur'ani Fatiha ita ce liman. Aya kuma in ana kirga aya, ayan da tafi kowace aya a Qur'ani girma a wajen Allah, Ayatul Kursi. Amma in sura sai a dunkule sura su kutum da guda duk alqur'ani ba suran da ta kai fatiha sai yasa ita aka tilasta kowace sura sai an karanta ta akwai wata sura da aka ce maka dole ka karanta ta sallah to fatiha ita dole sai an karanta ta saboda haka fatiha mallan ta wuce duk da kake tsammani Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka